الله
الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قد ما الله سبحانه وتعالى دهد أميو أكارتون دمك سابا قباتر وميتاكين تسكر سوفانشيش wadda idan ban manta ba a karatunmu na jiya mun tsaya ina tsamanin halaka na bakwai cikin karatu din mun tsaya akan bayani akan at-taubatu tuba da kuma shurutu tauba sharuda na tuba. Wannan tuba kaman yanda muka faɗi a karatuttukan baya ginshiki ne daga cikin ginshikan wato gyara zuciya da kuma fiskantan Ubangiji domin sai mutun ya samu al-yaqzatu min ghaflatil min nawmil ghafla, sannan ya samu tuba, sannan ya fiskanci Ubangiji da zuciyarsa da ruhinsa da kuma sauran gabobinsa. To kaman yanda jiya mun ambata wasu daga cikin shurutut tauba, wanda a farko mun ambata annadamu nadama, ya zama dole mutun yayi nadama akan abin da ya aikata. In so samu shine yayi kuka ya bayyana kaskancinsa da dandana saninsa bisa abin da ya aikata wanda ya saba ma Allah akan haka. Na biyu, al'azamu ala adamil auda, mutun yayi azama ya ji cewa ba zai sake aikata wannan laifin ba, shine wanniyatu alla yauda ila dhanbin, kaman yanda Abdurrahman al-Akhdari ya faɗa a zuciyanka ka ji cewa lallai wannan laifi ba zan kuma sake aikata wannan laifin ba. Akwai abin da ake ce masa al-israr, akwai abin da ake ce masa at-takrar. Akwai bambanci tsakanin al-israr da at-takrar. Al-israr shine mutun yayi ta aikata laifi, yayi ta aikatawa, wato kaman wannan laifin ya aure shi, ya riga ya zama dabi'ansa, inda ya aikata wannan laifi ba zai ji dadi ba. Kaman misali shan giya ko misali shan taba, zaka ga wani in bai sha taba ba zai taba jin nutsuwa ba, wanda dukkan su ba su da wani shan giya Allah Ubangiji ya haramta, shan taba an yi sabani akai. Amma dai a gurin masu tafiya zuwa ga Allah, shan taba shi ma abu ne da ya zama haramun saddan lizari'a da makamantan su. To idan dabi'a ta aure ka, ka zama kullum kana cikin wannan dabi'a din, to da wuya mutun ya tuba akan wannan laifi din. Shine ake ce masa al-israr, tojewa akan aikata laifi, wanda shine mafi munin abinda ake tsoracewa mutun, wato ake masa gargadi tun daga farko kar ya saba da aikata laifi. Shine fadin Imam Lusairi, wan nafsu ka tifl in tuhmilhu shabba ala hubbi ar-radai wa in tafdumhu yanfatimi. Shi rai kaman jinjiri ne, yanda ka masa training haka yake girma. In ka bar ranka tana aikata wani laifi, to za ta shakuda wannan laifin ta hanyar yanda ba za su iya rabuwa ba. Shi yasa wannan za a ce ba laifi bane wanda shedan ya daura ka akai, nafsu ne ta auri wannan laifin. Wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa in huwa mahadaka nushafa tahimi wa la tuti' minhuma khasman wa la hakaman fa anta ta'rifu kayd al-khasmi wal hakim. To al-israr laifi ne mafi muni da ba a san mutun ya tsinci kansa a wannan fagen, dan idan mutun ya tsinci kansa a wannan fagen, to abun ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai dai kawai a tsammata masa rahman Ubangiji. In kuma mutun ya mutu yana aikata laifi, to ba za a ce mishi kafiri ba, domin mutun baya kafirta da yawan zunubi. Kuma ba za a ce masa dan wuta ba, mutun baya zamowa dan wuta saboda sabila da Ubangiji ne yawan rahmani. Mai yawan rahmani, wa man yamut wa lam yatub an wizrihi fa wud ila Allah jami'a amrihi, duk wanda ya mutu bai tuba daga laifin sa ba to baka da hukunci a hannunka Allah bai bada ki din wuta ko ki din aljanna a hannunka ba Allah Ubangiji shine yake azabtar da wanda ya ga dama kuma yake saka wanda ya ga dama cikin rahamarsa aka ce wani lokaci sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa sai manzon Allah yake yin jarrabawa masahabbansa yake tambayan su abinda manzon Allah ya tambaye su yace musu ma za ta kuluna fi rajulin mata wa qala fihi rajulani khairan me za ku fadi dangane da mutumin da ya mutu ya samu mutane biyu suka masa shaidan alkhairi sahabbai suka ce fil jannatu ya rasulullah yana aljanna manzon Allah ya girgiza kai sai manzon Allah ya kuma tambaye su ma za ta kuluna fi rajulin mata qala fihi rajulani sharran me za ku fadi dangane da mutumin da ya mutu bayan ya mutu mutane biyu suka fadi magana mai muni akan sa bai samu shaida ba kenan sahabbai suka ce fi nari ya rasulullah yana wuta manzon Allah sai ya girgiza kansa kuma alaman bacin rai ya bayyana a fuskar manzon Allah manzon Allah ya ce kar ku sake fadin haka ku ce abdun muznibun wa rabbun gafur bawa ne ya aikata laifi mai yawan aikata laifi ne kuma ubangijinsa ne yawan gafara ne shi yasa arufai suke fadi mutun kullum kada yana nuna cewa aikin sa ne zai kai shi ga ubangiji ubangiji rahaman sa ne yake kai bawa zuwa gare shi da kuma soyayyar sa da inayar sa ko aljanna ne ba wanda zai shiga da yawan ayyukan sa aka ce ranan alkiyama za mutumin da yana ganin ana masa ganin mu'mini salihi in aka kawo shi gaban Allah Allah zai ce masa ga laifinka na kaza ba kai ka aikata kaza ba ba kai ka aikata kaza ba sai an kawo masa laifukan sa da yawa sai Allah Ubangiji ya ce kaman yanda na sitirce maka waɗannan laifuka a duniya to a yau ma a lahira na sitirce maka waɗannan laifuka na yafi maka akai ka aljanna shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace lan yudkhila ahadakum aljannata amaluhu babu wani wanda aikin sa zai kai shi aljanna sahabbai suka ce koda kai ne ya rasulullah manzon Allah yace koda ni ne aiki na ba zai kai ni aljanna ba illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi sai Allah ya lullube ni da rahmansa to a cikin maganan akwai ilimi mai zurfi wani kila zai iya rike wannan hadisi yace to ai annabi ma aikin sa ba zai kai shi aljanna ba wannan ba shine abun yake nufi ba annabi shine rahman Allah Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to ashe da Allah yace ba zai shiga aljanna ba sai Allah ya rufe shi da rahamansa to ai annabi shine rahman kuma duk wanda aka ganshi a aljanna ya samu tagammudi ne da inaya daga gun manzon Allah dan annabi shine rahman da ubangiji yake cewa sai mutun ya dace da wannan rahman yake zamowa a dan aljanna din saboda haka wato al-israr togewa akan laifi babban musiba ne da ana tsoracewa mai aikata wannan laifin kada ya mutu yana aikata wannan laifi sabila da baka san lokacin da zaka mutu ba kuma baka san lokacin da za a dauki ranka ba to dole ya zama dole maganin mutuwa shine ko da yaushe ka zama kana shirin ko da yaushe kana da muraqaba tsakanin ka da ubangijinka kana jin cewa Allahu yuraqibuka fi jami'i harakatika wa sakanatika Allah yana ganin ka cikin duk motsin da kake cikin duk ayyukan da kake ba za ka rabu da Allah subhanahu wa ta'ala ba na'am wannan shine zai baka daman wato cikin rahman ubangiji ka iya cikawa da wato ka iya husnul khatima tunda duk wani mai bautan Allah bonin sa shine ya samu husnul khatima to akwai kuma abinda ake ce masa at-takrar shi at-takrar shine ka aikata laifi sannan kuma wani lokaci ma shedan ya fi karfin zuciyanka sai ka sake aikata wannan laifin yana da bambanci da al-israr al-israr ya wannan laifin ya zama dabi'a mutum ba zai iya bari bane amma at-takrar darura ko ko ince astaghfirullah ba darura ba insaniya ta dan adam takan mutun ta sa bai fi karfin zuciyarsa ba ya sake aikata wannan laifin to shi kuma Allah Ubangiji yana son mutun ya tuba at-taibu minaz zambi kama Allah zambalahu duk zanubin da kai idan dai ka tuba to Allah Ubangiji yana maraba da kai zai karbe ka salloli guda biyar ma a tsakanin su akwai gafaran zanubi yin alola ma duk gaban da ka wanke idan dai ta yi laifi wannan gaban Allah ya ka wanke wannan zanubin ne ramadana da ramadana ma gafaran zanubi ne ziyara da sada zumunta gafaran zanubi ne to kaga ashe mutum ya bari zunubansa su fi kyawawan ayyukan sa yawa babban asara ne babban asara ne kada ka yadda ka bari zunubanka su fi kyawawan ka yawa Allah subhanahu wataala yana faɗi cikin suratul furqan illa man taba wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wato wanda ya tuba ya aikata aiki mai kyau Allah zai canja munanansa su zawo kyawawa shine manzon Allah yake cewa wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka bi yadda mummuna kyakkyawa sai ta shafe mummuna din to ashe tunda Allah ubangiji ne gafaran zunubi ne kuma idan kai laifi ma ba za a rubuta laifinka a lokacin da kai laifin ba sai an baka tazara na awa 6 dan aga zaka tuba ne ko kuma zaka zauna idan baka tuba ba awa 6 sai a ce a rubuta maka laifi kwaya daya tak amma idan kyakkyawa ka aikata lokacin da ka aikata lokacin da a shigar maka da lada 10 kyakkyawa kwaya daya lada 10 to manzon Allah shi yasa manzon Allah ya ce wailul liman galabat ihdahu asharahu azaba da kaito ya tabbata ga mutumin da kwaya daya daya suka fi kwaya 10 gomansa in ka aikata kyawawa guda 10 za a baka lada 100 ne da a baka da a rubanya maka shi ya zama 100 idan ka aikata mummuna guda 10 ba da a rubuta maka ba sai iya kwaya 10 nan to kaga mutun yayi asara idan har waɗannan munanan da daidai ne su suka fi kyawawan da 10 Allah ubangiji yake rubuta su to kaga mun san al-annadamu nadama dai ne daga cikin sharuɗa na tuba al-azamu ala adami al-auda mutun yayi niyan ba zai dawo ba shi ma sharadi ne biyu kenan na uku kuma ada'u huquqil akharin maida haƙoƙin wasu duk wanda ka san da akwai wani haƙi a gurin ka wanda ka rike nasa ko na sata ko na yaudara ko na damfara ko na cin amana to ka dauki wannan abu ka mayar masa sabila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ubangiji baya gafarta zunubin da tsakanin bawa ne da bawa diddade inna allaha ala kulli shay'in qadir amma zunubin da bawa ne Allah ubangiji baya gafarta shi sai ka koma ka nemi yafiya na wanda kai mishi a wannan laifi din to kaga ashe ada'u huquqil akharin maida haƙoƙin wasu daya ne daga cikin sharuɗan da zai sa a karbi tubanka idan baka mayar da haƙi ba to waɗannan almazalimu din da azo da su ranar alkiyama kuma zaka tashi baka yi aikin komai ba sabila da za a ɗibi ladanka a biya wanda ka zalunce shi a biya wanda ka ci kuɗin sa a biya wanda ka ci amanar sa har sai ka zama baka da komai in kyawawan ka ma sun kare sai a ɗibo zunuban su a lafta maka sai zaman to ka tashi a ainihin matsiyaci kamar yanda manzon Allah yake cewa al-muflisu shine wanda dai zo ranar alkiyama yayi sallah yayi azumi yayi zakka amma sai yazo ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya ci dukiyar wannan sai a ɗibi kyawawansa sai kuma a loda masa munanan su sa'annan daga cikin shurutut tauba na hudu qada'ul fara'id ramukan farillai ma'ana kaman kabar sallah na tsawon wani lokaci koko azumi koko wani abu haka to ka biya wannan ibadu din biyan waɗannan ibadu shi dai saka Allah ubangiji ya karbi tubanka idan ba mu manta ba Allah ubangiji ya fardanta azumi idan mutum bai yi azumi ba zai biya wannan azumi din Allah ya fardanta sallah idan mutum bai yi sallah ba zai biya waɗannan sallah din to qada'ul fara'id yana daga cikin shurutut tauba idan baka biya waɗannan farillai ba to Allah ubangiji zai kama ka da alhakin su na biyar al-khawfu min az-zunubi as-salifa wal-israru fi talabi al-'afwi wal-ghufran al-khawfu min az-zunubi as-salifa wannan zunuban da suka shige din ya zama kana tsantsan tsoron su kana ganin su kaman wasu makamai ne masu ƙara dangi da za su ƙarar da kai sai zaman to tsakaninka da su akwai tsoro mai nisa hanyar da zaka bi ka hadu da waɗannan laifukan ma ba za ka sake bin wa'innan hanya din ba sannan kuma wal israr fi talab al afw wal ghufran kar ka saka kan ce kace shikenan an yafe tun da kai istighfari a ka doge ka taje kana neman gafaran Allah da afuwan Allah ga annabi yusuf nan alaihi salam a cikin fursuna sai da yayi shekara ya kala kusan shekara 7 a fursuna sabanin Allah ubangiji ya kaddara masa zai fita a wannan shekaran kuma sai yace ambace shi a tuna shi a gurin sarki dalilin haka sai Allah ubangiji ya jarrabe shi shi yasa jarrabawan wanda ya san ubangiji da jarrabawan wanda bai san ubangiji ba suna da bambanci wanda ya san ubangiji idan ya aikata laifi to dole sai an jirgiza shi an jijjiga shi akan wannan laifin idan dai mutum arufi ne amma wanda bai san Allah ba zai yi tayi sai a bar shi sabiya da bai san Allah ba bai san Allah ba me yasa da aka ga kasashen waje kasashen turawa babu irin nau'o'in ka ba irin da ba a yi ba a sallah da rana za ana fasikanci a watan ramadana ana abubuwa amma Allah ya basu sabila da su sanin su da ubangiji bai kai a ce ba wanda ya san ubangiji sai kaga kai kuma musulmi ne kana sallah kana komai abu kadan he kaga ka fada cikin jarrabawa innama az'ajaka anil kauni kai la taskuna ilayhi Allah ubangiji yakan kawo maka wannan barazana ne dan kar ka zauna dan kai ya riga ya zabe ka shi yasa ibnu ata'illahi as-sakandari yake cewa yayi za a yi mutun ya tafi gurin Allah bayan sha'awa ya masa mari yayi za a yi mutun ya bi wajen Allah bayan kwadayin duniya ya riga ya cika zuciyarsa shi yasa daga cikin tuban da zamu kawo su nan gaba akwai tuba daga soyayyen duniya sabila da soyayyen duniya tana daga cikin abubuwan da ta rufe zuciyar mutum ta masa hijabi ga barin ganin wato alhubbul ilahi soyayyen Allah da kuma karewa cikin soyayyen Allah ta'ala to nabiyar cikin shurutut tauba alkhawfu minaz zunubi salifati wal israr fi talab alafw wal ghufran nashida wanda kuma shine na karshe إذاقة النفس ألم الطاعة مقابل لذة المعاصي إذاقة النفس ألم الطاعة مقابل لذة المعاصي كأنت أنا مكانك ردئي نبيي مع الله تعالى أني مكوان ونن جندات سابن الله دكي كما دعونا كسني دك سابن الله تعالى دكي domin ka ji dadi ka burge kanka wannan dadin zai gushe sannan zunubin da ka aikata yana nan waqad kutibat alayka wa anta nasi sannan wahala na biyayya ma Allah zai gushe sannan dadin biyayya ma Allah din zai wanzu duk duniya babu wanda wahala ya kashe shi dan haka duk wahalan da kake ji na biyayya ma Allah na yi azumi na yi duk abinda kai iya lokacin kan nan kada ka yarda ka bari ya wuce ba tare da ka amfane shi ba wannan lokacin da kake ciki shine samarat na rayuwanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce igtanim kamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wa ginaka qabla faqrika wa shababaka qabla haramika wa faragaka qabla shughlika manza Allah yace ka mallake ka mori abubuwa guda biyar tun kafin abu guda biyar su same ka ka mori rayuwa kafin mutuwa ka mori wadatan ka kafin talauci wadata ba shine kawai kudi yazo maka da yawa a hannunka ba wadata ka zama kana da lafiya lafiya ma wadata ne shine ma babban arziki wa shababaka qabla haramik kamallaki samartanka kafin ka tsufa shi yasa wani daga cikin mai yabo yake cewa Hafiz Ibrahim yana ce la tashgalil bal bi madiz zaman wala bi'atil aish qabla al awan wagnan min al hadir lazati falaysa fi tab'i layali aman karka bata lokacinka kana tuna zamanin da ya wuce ina karka na tuna zamanin da ya wuce zamanin da ya shige kawai ka dauko shi a matsayin ibra a rayuwanka amma kana bata lokacinka akan abin da ya wuce ba zai dawo ba ya riga ya wuce ba zai taba dawowa ba wala bi'atil aish qabla al awan karka cika zuciyanka da burace burace mai a shariatu yana cewa bulital jisma wal amalu indaka jiddatun, jiki ya zuba buri yana nan sabo, kar ka bata lokacin ka buri zan yi gida, zan yi mota, zan yi kaza, zan yi kaza. A'a, babu laifi mutun ya zaman to yana da tsari kuma yana da wasu intajatu da ke so ya cimma a rayuwarsa, babu laifi. Amma kar ya shagaltar da zuciyarsa saboda tunanin abin da zai gina gaba, ya mance da lokacin da yake ciki. Wala bi'atil aishi qabla al'awan, al'amani burace burace, wagnan min al-hadiri lazzatihi falaysa fi tab illa ya li'aman, kamori lokacin da kake ciki. Lokacin da kake ciki shine naka, lokacin da bai zo ba ba naka bane, baka san ko wa zai zo ba, lokacin da ya wuce ya wuce, ba zai sake dawowa ba. Lokacin da kake ciki, a lokacin ma idan ka tuba, Allah zai karbi tubanka, Allah zai karbi zuwanka. Allah Ubangiji yace idan bawana ya fuskance ni yana tafiya, ni ko sai in fuskance shi da sauri da gaggawa. Wato ina Allah Allah, nafi bawana mararin na hadu da shi akan yanda shi yake mararin ya hadu da ni. Idan bawana ya kusance ni shibr misalin taki, ni zan kusance shi misalin zira'i. In yazo min yana tafiya, zan zo masa ina sauri. Allah yana maraba da zuwanka, Allah yana son ka zo. Shi yasa Allah yake cewa batubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun, ku tuba zuwa ga Allah. Tuban kashi kashi ne, akwai tuba irin na awamu, akwai tuba irin na khawasu, akwai tuba irin na khawasul khawas. Gwargwadan matakan nan kwaya uku, al-nafsu wal-qalbu wal-ruhu, wanda insha Allah zan zo na arrafa su, kuma na arrafa nau'i irin na tuba a waɗannan matakai din. To na shida shine izaqatun nafsi alama ta'ati muqabila lazzatil ma'asi, ka dandana ma kanka azaba sabi na biyayya ma Allah. Ma'ana kai ta sallah, ka kwana kana sallah, ranka bata so tana son kai bacci, ka hana ta yin bacci. Kai ta azumi, ranka tana son ta ci abinci ta sha ruwa, ka hana mata cin abincin, saboda ta saba ma Allah ta'ala. Duk waɗannan abu Allah Ubangiji yana yi ne domin ya wanke ka, ya tsaftace ka, ya gyara ka. Ibn Nasir yana cewa wa yufakku milha alladhi qad shabahu hatta ya'udu ila as-safa'i kama budi, a bambara lakan da ya shiga jikin sa ya shafe shi na wannan alamut turabi, wannan jikin zahira, a bambara lakan a tace shi a goge shi har sai ya dawo zuwa ga safa, safa'i kama budi, kaman yanda aka kirkire shi, baya da wani milha, baya da wani kadurat, baya da wani wasu kazurat da sauransu. Na'am. Waɗannan abubuwa da muka ambata guda shida su ne shurutut tauba, kuma ya zama dole mutum musulmi ya kiyaye su, da ya zama dole sufi ya san waɗannan abubuwa, ya zama dole sufi ya san at-taubatu huwa awwalul khutwati lis-sayri ila Allah, ita ce farkon taku domin tafiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan tuba shi ne da yawa sufaye suke ce masa takhalli, sukan kira shi da takhalli. Akwai wasu maratibu guda uku wanda a ciki ne ake yin tafiya, wanda idan an yi tafiya a cikin su, daga nan kuma aka shiga fana'i, to za a yi ta shiga matakai wanda ba su da iyaka, har kuma mutun ya ƙara rayuwarsa ba zai ƙura waɗannan matakai din ba. Liyunfiqa zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, kowa zai isa gurgurdan yanda Allah Ubangiji ya kaddara masa, anan zai samu makami na wilaya na kusancin Allah. Na farko shine takhalli, ma'anan takhalli kaman mutumin da zai gamu da baki, ko kuma zai je wani waje na taro, abinda zai fara yi kafin kuma shine yayi wanka, takhalli. To shi ma wannan takhalli din yana kama da wanka din, sabila da takhalli shine wanka daga zunubai, wanka daga laifuka, wanka daga hafawat. Hafawat sune kananun laifuka wanda mubahun ne a gurin wasu ba laifi in sun aikata, amma shi kuma arifi idan ya aikata wannan za a kama shi akan wannan, saboda shi ya san Ubangiji kuma ya saba ma Ubangiji. Na'am. To hafawat kananun laifuka, mutun ya tuba daga manyan laifuka. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. To wannan tuba din da wanke jiki daga daudan laifuka shine ake ce masa takhalli, kaman dai me shirin tafiya wani taro da zai hadu da manyan mutane, to zai yi wanka daga farko. Sannan tahalli, bayan mutun yayi wanka ai sai ya zo yayi ado, ya shafa mai, ya shafa turare, ya sa kayansa mai kyau. To tahalli shine at-tahalli bil akhlaqi al-hamida, kwalliya da kyawawan dabi'u, irin dabi'un manzon Allah, irin dabi'u na Ubangiji, irin dabi'u na Al-Qur'ani. Wannan sune ake ce musu tahalli. Bayan mutun yayi wanka ai sai yayi ado, ya saka kaya mai kyau. Kaga daga mutun yayi ado ya saka kayansa mai kyau, kuma ba abin da zai so yayi sai yayi tajalli kawai a ganshi, a ga irin adonsa. To shi kuma tajalli shine at-tajalli fil anwaril ilahiyya, mutun ya bayyana cikin hasaken Ubangiji, wanda wa'innan hasaken su da su shiryar da shi zuwa ga abinda Allah yake so, abinda Allah zai yarda da shi, abinda Allah Ubangiji, har mutun ya zamo ya shiga cikin zababbun da idan yayi rantsuwa Allah zai kubutar da shi akan wannan rantsuwar. Misalin hadisin nan da manzon Allah yake cewa rubba ash'asa akbara law aqsama ala Allah la abarahu, so dawa da kaga mutun yana da kura a jikinsa, yana da kansa duk ya cucure, amma da zai yi rantsuwa ma Allah, Allah Ubangiji zai kubutar da shi. Na'am, muna roƙon Allah, Allah ya amfanar da abin da mu da abin da muke karantawa. Allah Ubangiji ya saka zuciyarmu ya gyaru, ya tsaftata, ya zamanto mahalli na ganin wato ajaibullahi ta'ala. Allah Ubangiji ya kara mana san sayyidina rasulullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin alladhi idha mashafa al-barri al-akfar ta'allaqat al-wuhush bi azyalihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah.